Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 20 ga watan Nuwamba shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wasu mahara akan babura sun kai hari a garin Majiyar Zanga da ke gundumar birnin Kwanni. Sannan za ku ji cewa kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta kaddamar da kwamitin tuntuɓa na saka sarakuna a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a, muna kuma tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yankin 'yan awaren Kamaru. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. A Najeriya a yau mai shari'a Ayo Salami, shugaban kwamitin binciken badakalacin hanci da rashawa akan zargin Ibrahim Mustapha Magu, tsohon shugaban riko na hukumar EFCC, ya mika rahotonsa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ayo Salami ya bayyana cewar sun samu bahasi daga mutum 113 da kuma kasidin korafe-korafe guda 46. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya hada mana.
To sai dai shawarar da Ayo Salami ya bada na cewar a tabbatar da an zabo sababbin shugabannin hukumar ta EFCC ba daga hukumar 'yan sanda ba, wadda ta gabatar da shugabanni guda 4 a baya, a dauko waɗansu daga ita hukumar EFCC ko kuma daga cikin jami'an tsaro na Najeriya, wadda doka ta ba su damar su ma a ba su ikon shugabanci wannan hukumar domin a canza hannu bisa ga bukatar samun nasarori na cin nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar. To akan wannan shawarar dai na cewar wai a dauko wani ɗan EFCC wanda yake da fice ko takardar shaidun yabo daga ƙasashen waje ya kawo damuwa ga waɗansu tsofaffin jami'an hukumar ta EFCC wanda suke ganin cewa wannan rubabbar shawara ce ake nema a bai shugaba Muhammadu Buhari, domin kamata a zabo wanda ya cancanta ba wai wanda yake da wani mu'amala ko wani yabo daga ƙasashen ƙetare ba. Ga Habib Adamu Aliyu da yin tsokaci dangane da wannan shawarar da Ayo Salami ya bada.
To hakikanin gaskiya ni ban yarda da wannan shawara da suka bayar ba. Ba lalle sai kwarewa a cikin Najeriya a sha'anin bincike, akwai wanda suke bincike suka kwari a cikin Najeriya, ko binciken da ake a cikin Najeriya ake yin sa. Kwarewa na bukatar a mu'amala ta ƙasa da ƙasa, amma ba kwarewa tukunna ka bari a kan binciken tukunna, ka san ƙasar ka, ka san yanda yanayin bincike a cikin ƙasa, ba wai kwarewa da kwarewa ta ƙasa ba. Ai dama ce wani ya samu, saboda haka ni ban yarda da wannan shawara da suka bayar ba.
Haka shi ma takwaransa daga hukumar ta EFCC wato Isa Dogon Yaro shi ma ya yi min tsokaci akan damuwar da yake da na cewa a dauko wani ke da wani mu'amala ko wani fice daga kasashen ƙetare, inda yake cewa
wannan shawara da aka bada na farko za mu ce abu ne na alheri, domin an ce idan mutum ya daɗe yana riƙe da dudayi a sai kuma a gwada wani, kamar yadda aka sani tun da aka buɗe EFCC jami'an 'yan sanda ba wani ko daga cikin EFCC ko daga waje masu jami'an tsaro. To amma ni inda nake da ɗan tangarda a wannan, inda aka magana cewa a nemi wanda yake da wata alaka da koko an bashi ya koko wani abu daga ƙasar waje, don ba kowa bane yake samun dama a irin wannan aiki, kuma rashin wannan aiki bai zai kasance san cewa ai bai san aikin shi ba. A dubi cancanta, kun ma da cancanta bisa ga irin ayyukan da ya ada.
Amma bayan 'yan hukumar EFCC kuma banda 'yan sanda da ake cewa su ma a canza su, haka nan wani rukunin jami'an tsaro kake ganin suna da kwarewar wato shugabancin hukumar EFCC bisa ga bincike na almundana da duke ƙasa?
To ni da alawar tunanin wato shi harkar bincike a kusan kowane cikin ƙungiyar jami'an tsaro akwai wanda suke binciken kansu ma koko binciken wani abu da ya shafi su. Amma shi aikin shugaban EFCC ana neman wanda zai iya zauna ne a kamale ya zauna ya duba al'amuran ayyukan da ke tafiya na yau da kullum. Ba lallai ba ne ba shi kanshi ya kasance bai bincike, amma ya tafiyar da bincike kuma ya tafiyar da al'amuran mutane da kuma ƙungiyar da yake jagora.
Malam Isa Dogon Yaro kenan, wani tsohon jami'in hukumar EFCC a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a nan Amurka ya doshi miliyan 12, yayin da yawansu ya kai miliyan 11,700. Har yanzu Amurka ce ta fi kowace ƙasa yawan masu kamuwa da cutar, da kuma yawan waɗanda suka mutu sanadiyarta a duk faɗin duniya, inda adadin ya kai kwatan miliyan. Cibiyar da ke yaƙi da cututtuka a Amurka da kuma wata gamayyar ƙungiyoyin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya 3 sun fitar da wata sanarwa daban-daban a ranar Alhamis, inda suka yi kira ga Amurkawa da su zauna a gida a lokacin bikin cika-ciki da za a yi a mako mai zuwa. Fargabar da suke nunawa ita ce akwai yiwuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma mace-macen da take haddasawa ya karu idan Amurkawa ba su haƙura da shirye-shiryen da suka tsara na gudanar da bikin cika-cikin ba.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, wasu mahara akan babura dauke da makamai sun kai hari a garin Majiyar Zanga a cikin karkarar Alela da ke iyaka da Najeriya a cikin gundumar birnin Kwanni, inda suka kashe mutum guda da kuma yin awon gaba da wasu kayayyaki kafin daga bisani su tsere zuwa Najeriya. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari ɗauke da makamai a garin Majiyar Zanga a cikin da'irar karkara Alela da ke iyaka da tarayyar Najeriya a cikin gundumar birnin Kwanni da ke kilomita 417 daga gabascin babban birnin Yamai a cikin daren jiya, inda maharan su tara akan babura guda uku suka kashe mutum guda kamin su kwashe kayan masu shagunan garin su ɗiba cikin takari. Na kira magajin garin Alela da ke can tare da askar an jamhuriyar Nijar da ke wannan yankin sun kwarari maharan da suka tsallaka zuwa tarayyar Najeriya, kasancewa wurin da aka kai wannan harin ba nesa ne ba da iyakar ta Nijar da Najeriya.
To haka nan ne, wasu ɗan bindiga sun gazo su guda tara saban moto uku, to su ne sun gazo don sun kawara ne da wani ana jirage Alhaji Sule ce shi bada sun da gari abin da gidan shi ya bada, sannan sun ka tsaye da shi shago buɗe musu, sun ka tsinci abin da suka ɗauka kamar su madara su haƙin shayi, tare da sun ka cika gudan mana sun ka tsaye da yana sun kai ta inda wani shi ma mai shago ana ce mace an sun ka zo sun ka amfi da abin da gare shi sun ka ce to sai shago shi gude mu shago, to shi ya ci gude mu shago an kai ta garin mami, to kaji dai abin da su a sanadiya sun ka sa na bare duka sun ka ce wace mace kai da dai har sai sun ka bar kina matacce ne, amma ba samu zuwa sun ka gude shagon bare kuma sai ta halga albe dai akwai halbi wajen guda bakwai an ji sun kai kai abin tartushi ana yan patrici an cinto wannan samu.
To yanzu muna yin musan su mutanen an kwarare su ne, ana cikin kwararen su ne sun yi ina?
To an zai ana na ana kwararen su da kwararen da ake yi sun ka biyo ta wani gari ana ce mishi mai yanta, sun ka biyo wani gari a ce mai jaka, sun ka biyo sola gaya, sun ka biyo garin mai tama sun kofa zaga, to daga ba zaga aka shiga ta ka da baki sun ke dar kwalta sun shiga Najeriya.
Ana HIV yanzu ba a kama mutum ko guda daga cikin su ba?
Ana dai zargin wani saboda sun zaga ta hanya an yi kireji zuwa an ka aje sun ka aje wani, to shi da an ka zuwa an kwarare ne an cin mai ko shiga ta ba tare su shiga ba, amma dai shi na nan ga hannun iko da yanzu an aje abin da aka bincike abin da ba.
Jama'ar garin na Majiyar Zanga sun shiga zaman rashin tabbas kasancewa wannan lamarin shine na farko da abku a garin su. Wannan shi yasa magajin garin Alela Malam Salih Usuli ce mini lalle mutane na cikin tashin hankali a garin na Majiyar Zanga a halin yanzu.
Dole ne a hirgita saboda duka tambayoyin da muka yi musu ma aka taba kamta wata aka irin wannan suka ce a taba kamta a taka bare ta bindigogi kuma inda za ka gani mutum guda tara shere kowa da bindigar shi to su gaskiya dai abin ya ta damu kwarai da hankali saboda abu ne na farko kuma ba kaɗan ne mutane sun ka zo ba.
To mutanen gari ba su yi to ba yalla domin su abka musu lokacin da sun ka zo suna alben nan.
To kaka abka waya gari ta matuƙa aka ce maka kai baka da makami ga wanda da makami to da hakan akwai waya gari.
Waɗannan garuruwan da ke kan iyakar Nijar da Najeriya na fuskantar ire-iren waɗannan matsalar ta rashin tsaro, inda ko a kwanakin baya waɗansu 'yan bindiga daɗi sun sace wani ba amurke a garin Masalata da ke kilomita 4 kacal da hedikwatar gundumar birnin Kwanni, abinda ya janyo musu hushin rundunar soja ta musamman ta ƙasar Amurka da suka shahe waɗannan 'yan bindiga gabaɗaya kamin su ceci ɗan ƙasarsu ba amurken. Kenan ana iya cewa su 'yan bindiga da ke wannan yanki da ke tsallakowa daga Najeriya ba su horu ba, domin a halin yanzu suna son su dago gidan zuma. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Yamai a jamhuriyar Nijar.
To daga jamhuriyar Nijar bari mu leƙa Najeriya, inda kungiyar gwamnonin arewacin kasar ta kaddamar da kwamitin tuntuɓa na saka sarakuna cikin kundin tsarin mulkin kasar. Kwamitin karkashin shugabancin mai martaba sarkin lafiya tsohon mai shari'a Sidi Muhammad zai duba hanyoyin da sarakuna za su shiga a dama da su a cikin harkokin mulki musamman a shiyar arewacin Najeriya. Zainab Babaji gare ki.
gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda ke matsayin shugaban gwamnonin na Arewa da yake kaddamar da kwamitin a garin lafiya fadar jihar Nasarawa yace kwamitin na da muhimmanci la'akari da matsayin su na kasancewa kusa da jama'a musamman bangaren samar da zaman lafiya da tsaro a yankunan su. Lalon ya kara da cewa duk da fafutukar da sarakuna ke yi na shigar da su cikin tsarin mulkin Najeriya da har yanzu bai ga haske ba, yana da muhimmanci su dauki matakan kawo gyara don samun zaman lafiya da ci gaba.
They can therefore contribute more robustly to the development of the society beyond the advisory roles they perform at the moment.
Yace za su bada gudunmawa sosai don ci gaban al'umma fiye da matsayin su na masu bada shawarwari da suke yi a yanzu. Shugaban gwamnonin na Arewacin Najeriya yace suna da tabbacin cewa harkokin siyasa da inganta tattalin arziki za su fi samun karfi in har an yi amfani da ginshikan da al'adu da ɗabi'u masu nagarta da sarakunan ke rike da su. Mai martaba sarkin lafiya Alhaji Sidi Muhammad ya bayyana cewa kwamitin zai iya kokarinsa na bada shawarwarin da za su sanya sarakuna a harkokin gudanar da mulkin kasar kamar yadda yake shekarun baya. Sarkin na lafiya wanda shine tsohon mai shari'a a kotun kolin Najeriya ya bayyana cewa kwamitin da ke da mutane 11 zai tuntubi masu ruwa da tsakiya bangarori daban-daban don samun bayanai masu muhimmanci.
We will consult widely. We'll get all the relevant people and those documents that will help us to discharge this onerous assignment.
Mai martaba sarkin lafiya Alhaji Sidi Muhammad kenan ke cewa za su tuntubi duk waɗanda suka dace da daftarin aiki da za su taimaka musu wajen gudanar da aikin su. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai yace Najeriya za ta samu gagarumin ci gaba idan har an sanya sarakuna a cikin kundin tsarin mulki saboda irin kwarewa da suke da shi na hulɗa da jama'a.
This administration realize the importance of our traditional rulers and realize the kind of traditional rulers in fact we have.
Yace gwamnatin nan ta lura da muhimmancin sarakunan gargajiya da ke da kwarewa, iyawa, ilimi da kwazon gudanar da aiki da zai kawo ci gaban kasa. Ayyukan kwamitin sun hada da sake duba rahoton da kwamitocin baya suka gabatar wa hukumomi kan rawar da sarakuna za su taka a harkokin mulki, ba da shawarwari wa kungiyar gwamnonin Arewa da zakulo wasu gudunmawa da sarakuna za su bayar musamman a harkokin mulkin jihohin Arewa. Kwamitin na da makonni 8 don kammala aiki da mika rahotonsa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Muhammad Awal da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamus ta yi wa kasar jamhuriyar Kamaru ta yin cewa za ta shiga tsakanin rikicin da yake gudana a bangaren yan awarin kasar, musamman ma a kan yadda wannan rikicin ya kwashe sama da shekaru 4 wanda yanzu haka sama da mutane 75,000 ne suka tserewa matsugunansu a yankin na yan awari zuwa kasashe makwabta da kuma jihohi makwabtan wannan jihar Kana. Kuma wannan rikicin ya halaka sama da mutane 4,000 kuma harkokin kasuwanci da ilimi sun gurgunta a wannan bangaren. A can baya dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi watsi da ta yin da masu rikici a wannan bangaren suka yi mata na cewar aje wata kasa wanda ba ruwanta domin a sasanta wannan rikicin. Sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ta yi kyarin cewar ita dole ne a yi zama sasantawa a cikin kasar ta Kamaru. A 'yan kwanakin can ne dai masu ɗauke da bindiga suka yi awun gaba da tsohon malamin cocin katolika na kasar jamhuriyar Kamaru Tumi, kuma daga fitowarsa ne sai ya kira ga cewar a yi kokari na tsagaita bude guda a tsakanin bangarorin guda biyu. Kungiyar Amnesty International ita ma ta yi ikirarin cewar dole ne a yi kokari na ganin cewa an dakatar da tsagaita gudan domin sasanta wannan rikicin da ya gice-gicen yawa a kasar. Alhaji Ahmadu Jibo ɗaya daga cikin masu ba da shawara ta bangaren gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
To sanin kowa ne kasar Kamaru kasa ne da take cin ƴancin kanta tun shekara 1960. Kamaru ta dauki ƴancin kanta, take cin kuma ƴancin kanta. To bayan da zamu yi mu ce mun amince kasar Jamus ta zo ta ce za ta shiga ta wato hada taro a cikin kasar Kamaru saboda a samu a cimma wannan wato tashin da yake a tashin ɗan aware to kun san komai wannan kasar matsalan ɗan Kamaru tsakanin su su ne mu mun isa mu maganci wannan al'amari kuma gwamnati tana neman hanyoyi tana ci gaba da neman hanyoyi har gobe cewa don a samu wannan tashin ya tsaya to kuma ma'awal kai ma ka san shekaran jiya a kasar Boya ɗan aware sun kai mutum fiye da 70 wanda suka zo suka ajiye armukansu suka ajiye makamansu suka ce su sun fi so a su fiskanci wato zaman lafiya domin kasancewa kasar Kamaru an kafa wannan komiti na wato idan kana bukatan ka ajiye makaminka kuma gwamnati ba za ta bi ka da shari'a ba kuma za a nemi abin da za a baka kai to kaga cewa wannan al'amari na tafiya kuma yanzu haka ana ci gaba da neman sulhu tsakanin ɗan uwa ɗan Kamaru saboda matsalar nan ya tsaya to Jamusawa su ma su ji da nasu sai ta kungiyar Amnesty International yau ba za ta ce za ta zo ta ba mu wata wato iko ba ko wata tasiri ko wata magana da ya ci a ce za ta kura mana ba domin sanin kowa ne Amnesty International sun nuna gaba da gaba cewa su dai suna bin bayan mutanen aware saboda idan abu ya faru a kasar nan idan ɗan aware ne suka yi abu ba su magana amma idan gwamnati ne ko sojojin gwamnati ne suka yi wani kisan ɗan aware shekaji sun tashi suna maganan cewa su ɗan kare haƙƙin bil'adam ne to mu dai muna gaya ma turawa wannan matsalarmu ne na Afrika mu za mu magance wannan abu
Alhaji Muttari Baminda shi ma ɗaya ne daga cikin waɗanda suke faɗa aji musamman ma a ɓangaren na ɗan aware shi ma ya yi mana ƙarin aske
ta harbe shi ne farkon abin da ya kamata a yi a wannan yaƙi da ya ɓarke a tsakanin ɗan aware da gwamnatin Kamaru Christian Cardinal Tumi yana kira ga a yi haka bayan ya fito daga hannun waɗannan ɗan aware kuma saƙo ne da suka ba shi cewa ya gaya wa gwamnati ya tsayar da wuta kuma a sake musu waɗanda aka kakkama wannan farkon abin ne kenan saboda haka dole ne mu dinga duba yadda za a magance wannan abin ba tare da yaƙi ba ta hanyar yaƙi ba ai gwamnati ta yi amfani da hanyar yaƙi yau shekara huɗu ba a samu sauƙin abin ba saboda haka dole ne a duba wani hanya da za a bi a kawo sauƙi ba dole ba ne domin mutum na riƙe da wuƙa magance kowane laifi da zai faru masa shine ya soka da shi ba gwamnati ta gyara su Amnesty International suna kira da tsayar da wuta amma mu muna ganin laifin su da yawa domin akwai haƙƙin bil'adam da ake takewa sosai a wannan gefen ga yara da muke gani 'yan makaranta wanda ake harbe su basu ci ba basu gane ba a makaranta don sun je neman ilimi me suka yi na gani an tsayar da irin wannan abubuwa me suka yi na ganin tsayuwar gwamnati ta tsayar da hare-hare da harbe-harben bindiga da ake yi a Juwane ya tafi lahira gobe wani bindiga ya ɗauke shi jibi wani kuma da kame-kame da ake yi wa mutane saboda su je su biya kuɗi a kama su a ɗauke su a ɓatar da su sai sun biya kuɗi sannan a sako su me Amnesty take akan wannan saboda haka abu na bin la'akari kada su zauna kawai nasu shaidar su yi magana dole ne a aiwatar da wani abu wanda zai kawo sauƙin wannan
Alhaji Jibril Ibrahim ne yaki dan siyasa ne a ƙasar ta jahuriyar Kamaru ga abin da ya ce
Christian Tumi ya yi nashi kasan ɗaukan shi ma da suka yi domin su san masa da sako ne tun ba shi sako da zai isar mai shugaban ƙasa kuma ya isar ya gaya wa shugaban ƙasa a tsayar da wannan kashe-kashe da ake yi a wajen nan kuma sojoji su koma inda su koma cikin barikinsu kuma a ci gaba da ganin cewa mai ƙasa ya yafe mu kowa duk wanda suka yi abin nan a saki duk wanda aka kama maganan Kristi abin da suka gama granci muke nan kuma ya isar mu shugaban ƙasa maganan Jamus kuma da ka kawo Jamus kai ma ka san ita gwamnatin Kamaru duk an take ba ta so wani ya shiga cikin magana kuma su kuma ɗan aware sun ce ba za su taɓa wani abin in babu ƙasan waje ba
Dan Shamsu matashi ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ga irin abin da ya labarta mana
to a gaskiya dai wannan abin da Amnesty International ta yi na maganan ceasefire nan gaskiya mataki ne wanda zai mana kyau mu duka wanda muke zaune a wannan fili domin alaga misali idan muka luba muka gani irin katubaran da ake aikatawa ya ga nan za su zo su yi nasu abubuwan da za su yi sannan ƙarshe su gudu su koma abin su daji abar 'yan sanda kuma da harbe-harbe su sa gari kuma ya kasa tafiya. To kaga wannan matakan da aka dauka na samu yana nan da muhimmanci. Dama abu ne wanda ya kamata tun bayo ba a yi, ba mu ga yanda za a iya zama na cewa suna nan akan mu, wato ainihin farar hula suke fada kowane lokaci, suna so su kowanne daga cikinsu dai kokari yake ya zama na cewa shi yake da iko da wannan sashi kowanne daga cikinsu. Amma shi ya zama na cewa yanzu mu mazauna wannan gefe mu ne muke na a cikin matsala, a cikin wahala, domin duk sanda suka tashi harbe-harbe babu yanda za a yi harbin na gama baka ji an kaba mutum wanda ba ruwan shi a ciki ba. To hakan nan ya saka tsoro a cikin zuwa kata mutane, ana zaune yara ba su iya tafiya boko ba, daga an tafi boko kawai nan da nan za ka ga an fara harbe-harbe wanda ya zo abin ya zama na kamar ruwan dare. A samu aje a zauna a table a yi kokari a yi magana a magance wannan matsalan gaba daya, domin a gaskiya shekara hudu da ake ciki wannan abin ba wasa bane, ga shekara na biyar na tafiya. Allah ya sa mu dace.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Cutar coronavirus ba ta da magani,
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
To a gaida Muhammad Awal Garba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka.
Adam mai wuyan gane hali. mai kyau ya hula ga zara ya koma kyau nan gane hawa ga moto ku in yake kin ko da kage ganshi sai ka ce uwa na mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali.
Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Ta sake jirara kwallaye guda biyu a ragar kasar Mozambika a gasar ta mole da ake yi na tangayar rairaya domin halittar gasar cin kofin kwallon kafa nahiyar Afirka wanda za a gudanar a shekarar 2022 a kasar jamhuriyar Kamaru. Duk da irin matsalolin da kasar take fuskanta musamman ma ta bangaren gasar kaka arbana, Coach Sulemani ya yi mini karin haske kan waɗannan matsalolin da kuma irin rawar da kasar ta jamhuriyar Kamaru ta taka.
Malam Awal Garba, game da wasanni biyun da Kamaru ta buga a satin jiya da yau tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa na kasar Mozambique wanda shine wasa na hudu na shiga karshen cin gasan kofin Afrika wanda za a buga a kasar Kamaru a 2022. She mu ce Kamaru ta yi kokari, Kamaru ta taka rawar gani, Kamaru ta yi abin a zo a gani don duk wasa biyun in Kamaru ta ci wanda aka buga a kasan Duwala ta ci 4-1 da wanda kuma aka buga a kasan Maputo ta ci 2. She mu ce Kamaru a tafiyan da ake yi ta samu ma ticket ta na shiga wannan gasan don ita za ta hada, amma dole su yi wasa don su samu su ci gaba da wani shiri na wani gyara wani tactics da ko technique wanda za su kammala. She mu ce Kamaru alhamdulillah a yanzu tana kokari tunda kuma ta samu yan wasa sabobin yan wasa da aka kira suke bada nasu gudunmawan.
Sai kuma Zakari Sa'adu, masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar, shi ma ya yi mun fashin baki kan matsalolin da hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru ta samu tsakanin ta da duk masu kula da bangaren wasannin La Liga na kasar wanda shugaba Biya ya sanya baki a ciki.
A gaskiya idan ka duba wasu kasashen na alfahari da ita, wasu kasashen na neman kamanta wato irin kwazon da ainihin ake da shi a nan kasar Kamaru, amma idan ka duba kuma waɗanda suke tafiyar da wasan kwallon kafa a nan kasar Kamaru tun lokacin Bel Azam ba abin da suka tsidana wa kasar Kamaru sai dai su bata sunan wannan kasar. To wannan shine yayin da wasu suke daga tutar kasa su kuma suna neman don kwarar da ainihin wato wannan tutar da saukar da ita. To kuma abu ne da har ila yau dai gaskiya ba shi da daɗi domin abin ya jima yana cewa umma tuwa ƙwarya.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ta gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A Najeriya a yau mai shari'a Ayo Salami, shugaban kwamitin binciken badaƙalar cin hanci da rashawa akan zargin Ibrahim Mustapha Magu, tsohon shugaban riko na hukumar EFCC, ya miƙa rahotonsa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ayo Salami ya bayyana cewar sun samu bahasi daga mutum 113 da kuma kasidin ƙorafe-ƙorafe guda 46. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a nan Amurka ya doshi miliyan 12, yayin da yawansu ya kai miliyan 11,700. Har yanzu Amurka ce ta fi kowace ƙasa yawan masu kamuwa da cutar da kuma yawan waɗanda suka mutu sanadiyarta a duk faɗin duniya, inda adadin ya kai kwatan miliyan. Cibiyar da ke yaƙi da cututtuka a Amurka da kuma wata gamayyar ƙungiyoyin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya 3 sun fitar da wata sanarwa daban-daban a ranar Alhamis, inda suka yi kira ga Amurkawa da su zauna a gida a lokacin bikin cika ciki da za a yi a mako mai zuwa. Fargabar da suke nunawa ita ce akwai yiwuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma mace-macen da take haddasawa ya ƙaru idan Amurkawa ba su haƙura da shirye-shiryen da suka tsara na gudanar da bikin cika cikin ba.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.